أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق كما ككرنت مسو لابار دائم النبي آدم ماذا قلابيه bisa gaskiya. In qarraba qurbanan, a yayin da suka gabatar da wata sadaka, fatuqubbila min ahadihima, sai aka karba daga wurin ɗayansu, wa lam yutaqabbal min al-akhar, amma ba a karba ba daga wurin ɗayan. Qala la aqtulannaka, wanda ba a karbi nasa ba, sai ya ce ni ko tabbas sai na kashe ka. Qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, shi wanda aka karbi nasa sai ya ce ai iyaka Allah yana karba ne daga wurin masu takawa. Ubangiji madaukakin sarki yana yi mana magana akan Banu Isra'ila. Har yanzu ba a gushe ba abubuwan da ake gaya mana suna da alaka da Banu Isra'ila, da wace irin izina ya kamata mu mutanen yanzu mu dauka akan rayuwar Banu Isra'ila. Allah ya gaya mana cewa Banu Isra'il waɗansu mutane ne waɗanda an jarrabi zukatansu da yawan hasada, da yawan kyashi wa wani, da yawan bakin cikin a ce wani ya samu wani abu na alheri. Wannan abin da suke da shi ya shafi junansu, kuma ya shafi har annabawan Allah suna musu. Shi ne Allah Maɗaukakin Sarki yake gaya mana cewa wani mummunar ɗabi'a tana da mummunan tasiri akan rayuwar ɗan adam. Domin farkon rayuwar ɗan adam, lokacin da bil'adama ya fara ɗora ƙafarsa akan wannan duniya domin ya rayu, farkon saƙon da aka fara yi wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki shi ne kisan kai. Kisan kan kuwa ya faru ne sakamakon tasirin hasada. Shine Allah Maɗaukakin Sarki yake gaya mana munin hasada da munin tasirin ta da abinda za ta iya jawowa na lalata zuciya da lalata ayyuka da kuma lalata al'umma gaba ɗaya. A sanadiyar hasada mutum yana iya komi. A sanadiyar kyashi na wani abinda Allah ya so ya ba wani, wani kuma Allah bai so ya ba shi ba, idan dai akwai hasada to shedan yana iya zaburar da mutum ya aikata aikin da zai iya zama wato zai iya ruguza dukkan ayyukansa, kai ba ma nasa zai iya ruguza ma ayyukan al'umma ko ya ruguza alherin al'umma in dai akwai hasada. Shine Allah Maɗaukakin Sarki yake bamu labari akan waɗansu ƴaƴan annabi Adam guda biyu. Malamai magabata sun gaya mana, malaman tafsiri kuma ma har an ruwaito shi, Ibnu Abi Hatim ya ruwaito da isnadinsa zuwa Abdullahi Ibnu Abbas, Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa, wanda wannan isnadi Ibnu Kathir ya ce isnaduhu jayyid, ya ce isnadi ne mai kyau, cewa annabi Adam alayhi salam kun san shi ne farkon ɗan Adam da Allah ya fara halitta, kuma shi ne farkon wanda ya fara taka wannan ƙasar tamu a matsayin jinsi na bil'adama. Lokacin da ya sauko duniyan nan su biyu ne kaɗai daga shi sai matarsa Hawwa. Allah Maɗaukakin Sarki kuma ya ƙaddara a cikin ƙaddararsa azaliya cewa mutane za su yaɗu su cika wannan duniyar har a kai zuwa abinda muke yanzu. To kuma haka ba zai yiwu ba sai ta hanyar auratayya da kuma hayayyafa. shi annabi Adam yana da aure matarsa daya, don haka sai suka fara hayayyafa. Lokacin da suke zauna aljanna, zama a cikin aljannan da suka yi sun zauna zuwa lokacin da Allah ya ga dama ba su haihu ba, sai da suka zo wannan duniya. Mun gane haka ne ta batun Allah madaukin sarki yace qala bita ku fita ku biyu, kaga su biyun su suka bar aljanna. Da suka zo nan duniyar nan, nana Hawwa sai ta fara haihuwa, kamar yadda Allah yace falamma tagashaha hamalat hamlan khafifa, ta dauki ciki sai ta fara haihuwa. Da ta zo haihuwa sai tana haihuwar ƴaƴa guda biyu a cikin ciki guda, tana haihuwar tagwaye. Kuma ta zo haihuwa takan haifi namiji ne da mace, in ta zo haihuwar na gaba sai ta sake haihuwar namiji da mace. Da yaran nan suka girma ana bukatar a fara hada aure. Shi annabi Adam matar da ya aura nana Hawwa daga jikinsa aka halice ta, yanzu kuma sai aka fara hada waɗanda suka fito daga jikin uwa da uba. Saboda a lokacin haka lalura ta kaddara, babu waɗansu daban da za a ce su za su aura, dole su ne dangin juna kuma ƴaƴan ciki ɗaya, dole su za su yi aure. Amma alal aqalli ai ana iya sabawa, don haka sai a ɗauki wa sai ya auri kanwa, ya kuma sai ta auri kani, haka ake sabawa. Har aka zo kan daga cikin ƴaƴan annabi Adam guda biyu, akwai wani da ake ce masa Habil, akwai wani da ake ce masa Qabil. Habil din nan yana da ƴar uwarsa mace, Qabil shi ma yana da ƴar uwarsa mace, kowanne an haife su tagwaye. Yadda aka saba sai aka gayawa ƴaƴan nan cewa kai Qabil zaka auri ƴar uwar Habil, Habil kai kuma zaka auri ƴar uwar Qabil. To amma kash, shi Habil ƴar uwarsa, an fahimta ko? ƴar uwarsa tafi, wato ƴar uwar Qabil tafi kyau, don haka shi Qabil sai ce shi ƴar uwarsa wadda suka fito lokaci ɗaya shi ita yake so. Wancan kowa ya riƙa cina kan cina ba rowa bane ko? Sai ce shi gaskiya a bashi tasa ƴar uwar, wancan ma ya riƙe tasa ƴar uwar. Annabi Adam ya ce ba haka za a yi ba, yanda aka saba kenan, ba yanda za ka yi ka auri wanda ka fito tare tun daga yanda ake. Sai ce a'a, shi ba zai auri wannan mummunar ba, shi wancan ya auri ƴar uwarsa, ni ma in auri ta. Annabi Adam sai ya ce musu, to in dai haka ne, ya za mu yanke wanda Allah ya zaɓa a kan shi zai auri ƴar uwar wato Habil, tunda ita ce duka kowa yake so. Shi Habil shi bai ce dama dole wai shi yana son wancan ƴar uwar wannan ba, ƴar uwar Qabil kenan, shi bai ce dole yana so ba. Shi wanda aka bashi shi yana da miƙa wuya bisa ga siyakin da muka gane a nan. Amma shi kuma wannan shi ne yake ƙasa-ƙasa, don haka saboda shi ne yasa dole sai an yi wannan ƴar tinken. Don haka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna wa annabi Adam, annabi Adam sai ya ce to kowa ya kawo abin sadaka, kowa ya kawo abin da yake da shi, sai zai ajiye. Wanda Allah ya ɗauka daga ciki to shi ne wanda zai auri ƴar uwar Qabil. Idan kai Qabil wanda kuka fito da ita lokaci guda, idan taka sadakar ce aka karɓa, to sai ka auri ƴar uwarka. Idan kuma wancan ne aka karɓi sadakarsa, to shi ne zai aure ta, kai kuma sai ka yi haƙura ka tsaya akan yanda aka saba. Sai ce ya yarda a yi haka. Sai shi Habil sai ya kawo kafsh, ya kawo rago. Shi kuma Qabil wancan shi kuma manomi ne, sai ya kawo kayan abinci. Da suka zo suka ajiye suka koma gefe, yadda aka saba yi a da shi ne in Allah zai karɓa zai kawo wuta ce ta zo ta ɗauki abin ta ci. Da haka sai suka koma gefe suna jira, shi ne Allah ya ce mana sai aka karɓi wato na Habil, ba a karɓi na Qabil ba. Qabil da ya ga haka sai ya ce a, to ni ko akan ka auri wannan, gara in yi eliminating ɗinka ka tashi a aiki ne in auri ƴar uwata.
saboda idan dabara da bada sadaka da hikima da lalama da magana bata sa ka barnin auruwar da nake so ba to ai kuma karfin to zai iya sa auruwar da nake so don haka la aqtulannaka tabbas sai na kashe I will kill you zan kashe ka saboda ni abin da nake so shi ko sai ya ce a kisa me kai na kisa ni ba zan yi kisa ni ba zan yake ka ba in kai zaka kashe ni to ni ba zan sa hannuna a ce ni zan kashe ka ni ba na kisan kai don haka shi ko wannan ran sai tabbata ran sai ta bashi cewa lalle fa sai ya aikata wannan aika don in biya bari to fa lalle fa baba za a yabi ne kiso ba shi kuma soyayya ta riga ta rufe masa ido mahaukaciyar soyayya ke don haka kuwa sai je ja dan uwan sannan ya kashe shi sai zama shine farkon laifin kisan kai da aka fara yi a duniya ya kashe shi daga baya kuma sai zo da ya kashe shi amma kuma gagangan jikin sa kuma a jawo baya motsi ashe haka mutuwa take to yanzu tun da ya mutu haka zai ta zama ya zan yi da shi sai da shine Allah madaukakin sarki sai ya turo da hankaka guda biyu daya matacciya daya kuma mai rai wannan mai rai din sai ta zo tana tona kasa sai ta dauki wannan matacciyar sai ta tura ta a ciki ta binne ta ta rufe sai ya ce a ashe yanda ake yi kenan ashe an kashe mutum ko mutum ya mutu sai a binne shi ba wanda zai gani to haka sai zai tone ya tone ya tone shi ma sai ya rufe shi an fahimta ko to wannan labari wannan abin da ya faru a wancan lokacin labari ne na gaskiya wanda ba tatsuniya ba shine Allah madaukakin sarki yake so ya ja hankalin mu anan mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga irin wannan hali na hasada wanda su banu Isra'ila suka kwaikwaya ko suka gada wanda asalin tushen sa yazo ne daga wurin wannan wato abin nan sharrun nai adama mafi sharri daga cikin ayyan annabi adam guda biyu ne don a cikin su akwai khairun nai adam akwai sharruhuma to wannan abin da suka dauka mu sai mu dauki izina akai menene darussa da zamu dauka akan wannan labari da yake takaitacce amma mai ban al'ajabi kuma wanda yake cike da darussa shine abin da zamu ji a karshe ubangiji madaukakin sarki ya ce mana watlu alaihim naba abnai adam bimana waqsus alaihim khabara ibnai adam bil haqq ka gaya musu labarin ya'yan annabi adam guda biyun nan labari na gaskiya bil haqq inna hadha la huwa al qasas al haqq nahnu naqsu alayka naba'ahum bil haqq inna mathala isa inda mahi ka mathali adam a Allah madaukakin sarki yake cewa bayan ya fadi magana akan annabi isa sai yake cewa wa innahu lal haqq min rabbik daka dai labarin da duk Allah yake bayarwa labari ne na gaskiya shine Allah ya ce mana labari ne wanda yake na tabbas baka neman jin karin bayani a koyi wadannan ayyan annabi adam din id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim alqurban shine ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla sai dukan su biyu suka gabato da abinda suke so a karba shine qurban abun neman kusanci zuwa ga Allah ko abun sadaka fatuqbila min ahadihim sai aka karba daga wurin dayan su wadannan guda biyu bi mana fatuqbila min habil wa lam yutaqabbal min qabil kenan an karba daga wurin daya ba a karba na daya ba kala shi wanda ba a karbi nasa ba sai ce la aqtulannaka nayi alkawari tabbas sai na kashe ka قال انما يتق انما يتقبل الله من المتقين اي ابن ليس الله بكفلاك با شيني الله yana karba daga wurin masu takawa ne a cikin wannan akwai darusa darasi na farko shine dukkan labari da zaka ji a cikin alqur'ani to shine karshen gaskiya Allah madaukakin sarki shine alhaq zalika bi anna Allah huwa alhaq وان ما يدعون من دونه هو الباطل الله شيء الحق kuma alqur'ani ma alhaqqu ne an gane ko sannan kuma dukkan abin da muke ji a wurin Allah madaukakin sarki to ba wata gaskiyar da ta wuce shi saboda haka idan Allah ya bada labari a cikin alqur'ani baka bukatar dole sai an yi maka karin haske daga wurin labarai da suke na Isra'iliyat abin da ake nufi da Isra'iliyat shine labaran da ake bayarwa wanda aka samu a wurin banu Isra'il ko a cikin littattafan su irin labaran nan waɗanda a cikin addinin musulunci bamu samu karin bayani na eh ko a'a gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan shine ake nufi wato Isra'iliyat irin waɗannan labaran waɗanda ake ce musu Isra'iliyat Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idza haddathakum banu isra'ila fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum idan banu isra'ila sun ba ku labari kada ku gaskata kar ku kareta ku shiru kawai to tunda yake kar ku gaskata kar ku kareta kenan ya zama tatsuniya daga cikin tatsuniyoyi kenan don haka ba dole bane sai an same shi kafin labari ya ƙara dare a cikin abubuwan da muka faɗa din nan wannan da muka karanta da labarin jiya akwai abubuwa da yawa wanda cikin labaran banu isra'ila da tatsuniyoyin su zaka samu abubuwa da yawa da aka kara waɗanda kullu hayu stafna an hadza duka karabu da su ba sai ka ji su ba shi alqur'ani in yazo yana baka labarin muhimmin abin da yake so ka dauka ne ba dole sai ya baka details ba details din da yake baka shine na abin da kake bukata amma ba abin da kake so ka ji ba yanzu ai kun ji iya labarin da nazo baku a takaice na baku a jumlace ne menene ya faru amma akwai tafasil waɗanda suke cikin Isra'iliyat waɗanda ba mu bukatar su a cikin labarin da muka bayar jiya na banu Isra'ila da Annabi Musa lokacin da aka umarce su su je su yaki waɗannan jabbarin ai akwai labarai da yawa da ake bayarwa cikin Isra'iliyat cewa waɗannan mutanen waɗansu mutane ne masu girman jiki wanda suke kwanciya akan kunne ɗaya kuma su lulluɓe da kunne ɗaya kaga daga jin wannan labarin kafin Isra'iliyat akwai labarin cewa suna da girman da lokacin da Annabi Musa ya tura waɗannan nuqaba din suka shiga wani lambu sai mai gonar ya shigo sai ga wasu mutane kaman mutane amma suna motsi ga su kamar da kake ganin su kamar da kake ganin kwari sai ya tsinki inabin sa sai ya ɗebe su ma sai ya hada da inabin sai haka ya ga suna motsi kuma ga su to in ba labari ba mutanen da kuka shigo za ku zo ku yaki waɗannan kuma a ce sun dauke ku a hannu kuma a hankali ya nuna cewa a ce za ku zo ku yake su kuma inabin da su suna roƙo suna so su zauna a cikin garin ne kuma an ce an tsinka inabin amma inabin girman sa ɗaya da mutane to mutane sun fita su zuwa rasu su ci inabin ta irin waɗannan labaran ne zaka ji an ce ai asalin su sauran wanda suka rage na adawa ne shi ne aka samu wasu burbuɗe adawa kuma Allah madaukakin sarki ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba wani a gari da aka sake halitta irin su sun kare kuma Allah ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum dhikra kuma haramun ala qaryatin idha ahya haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un sumutu kenan ba sake musu irin adawa ba irin waɗannan labaran ne zaka ji an ce wani guda ɗaya da ya rage daga cikin su da ya mutu aka zo za a binne shi sai aka rasa yadda za a binne shi mutanen garin nan suka binne kai mutanen wancan garin suka binne kirji ɗan garin can suka binne ƙaba shine wani yace to ku tambaya mun shi ai ku tambaya mini mai labarin nan shi abin da yafi bashi mamaki shi ai wai ya za a yi abin da shi ya aka abin da shi shine wani yace ku tambaya ɗakin da ya jinya a wurin da abin da shi ba ya jinya wani ɗaki ba kafin ya mutu kaga daga cikin wannan ka gane cewa tatsuniya ce to Isra'iliya ba a bukatar su na faɗi wannan ne saboda za mu ce labarai da yawa ko a nan ko a wasu sura ba za mu mai da hankali akan kawo irin wannan ƙarin labarai masu ƙarin bishiri ba saboda galibin su tatsuniyoyi ne waɗanda ba sa ƙara ba sa kawo wani sabo a cikin hukunci akan a haramta ko a halalta iya abinda suke yi shine su sa waɗanda yake kasas ya je yana jin daɗin ƙarin labarin da ake da ƙarin bishiri an fahimta ko don haka Allah ce bil haqq wannan shine asalin labari na gaskiya abu na biyu da muke fahimta a cikin wannan aya shine wato bambanci tsakanin shari'o'i na zamuna waɗancan lokacin su in ana so a yi determining wane ne Allah zai zaɓa akan abu shine sai ku kawo abu a fili sai wuta ta zo ta ce mu yanzu ana yin irin wannan in mutum ya zo ya ce maka za a yi haka ta hanyar neman sa'a ka ajiye wani abu ka gani za ka to wannan tsafi zai maka kar mutum ya zo ya ce maka zai kawo wannan to wannan boka ne ya ce ka kawo abu a ajiye za ka wuta ta zo ta ce to aljanninsa ne ya turo an fahimci wannan ko shari'a ce ta waɗanda suka wuce mu a yanzu wannan abun baya aiki ba da haka ne ake gane Allah ya karbi kaza ko kaza yana da kyau ko kaza sa'a shin ka aure wance ko kar ka aure ta aje wani abu anan zaka ga wuta ta zo ta ci gashi a cikin aya ƙarya ce an fahimta abu na biyu da muke na gaba da muke fahimta a cikin wannan ayar shine wannan mutumin da yace qala la'aqtu lanaka sai na kashe ka wannan shine illar da hasada take da shi hasada tana iya sa ba wai kawai kana jin kyashi kana ganin mutum yana da abu kaza ba ko zai samu kaza a'a har ma zai iya sa ka ji kwata-kwata kar ma ya zauna a duniya hasada tana iya sa mutum ya kashe kansa da kansa ma shi kada shi ma ya zauna ya ga abun bakin ciki hasada tana da illa kwarai da gaske shi yasa farkon abinda ya zama sabon Allah a duniya shine hasada farkon abin da aka fara sabawa Allah da shi a sama kafin a shigo duniya shine girman kai waɗannan abun guda biyu idan aka fitini mutum da su to wallahi wannan ya gama tabe ya zama an fitine ka da girman kai ko kuma an fitine ka da hasada da kyashi ma wani don Allah jama'a wannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa mu zama muna da zuciya wanda take faratas akan kowanne mutum kada mu zama muna jin bakin ciki da abinda Allah ya ba wani sannan kuma in abinda Allah ya ba mu kuma kar mu ji girman kai mu rinka ganin mun fi waɗansu duk abinda kaga Allah ya baka ka fi wani Allah ya baka ne don ya jarrabe ka ya ga yaya za ka yi Allah bai baka ba saboda dalilin ka fi wani a'a Allah ya baka ne saboda shi ya ga dama haka Allah yake أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا حكى الله كرب رأيونا وانا يباشي كتان وانا يباشي ديوا إن ربك يبسوط رزك لمن يشاء ويقدر وانا يباشي كتان وانا يباشي ديوا وانا أبن الله كي إمبايا نفن شيوا شي الله يبسون واني كواني يقواني درجة شي الله إنا إنا يندي قدام دنيا جربون دا أكباشي دوك كيدا أكباك جربا وكنا تكين جربا وكما كنا جرمان كي أم فهمت ذلك يوم daka mu kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu kuma dukkan su cututtuka ne waɗanda a cikin zuciya suke mutum in yana da su zuciyarsa ce take tayar masa da hayajan din yin su ba wai a gangan jiki yake ba baka gani a fili wanda yake da shi shi yasa Allah ya ce wa min sharri hasidin idha hasad ka nemi tsarin Allah daga mai hasada saboda sai dai Allah ya kare ka don ba za ka gane wane yana da hasada hasada idan ta yi yawa wa mutum takan zo masa ciwo wanda yake kame a jikin idonsa wanda shi ma bai san yana da shi ba wallahi in mutum yana da ciwon hasada mai tsanani idan ya kalle ka sai ka fadi da ciwo shine ayu hasid in mutum yayi nisa ya kai makura wajen hasada to zai iya zama in ya kalle ka kana da abun hawa sai hasadar ta taba shi a cikin zuciyarsa idan hasada har yayi hasadar to kana iya kana tafiya ka je kai hasada motar ta kama wuta gidan ya cinye barayi su zo su yi kaza wannan duk saboda dalilin hasada ayu kenan sannan girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani ya ce ya rasulullahi ina son abu ina son kulliya da kwalisa wannan ma yana daga cikin abu manzon Allah yana daga cikin girman kai manzon Allah ya ce wannan ba girman kai bane wannan Allah yana son shi ya ce abinda ake nufi da girman kai shine raina mutane da kin gaskiya kana ganin kowa ba kowa bane kai ne wani saboda Allah ya baka wani abu da su bai ba su ko menene abu sannan haka kuma wato kin gaskiya a gaya maka gaskiya kaga cewa kai waye sai gaya maka sai dai kai abinda kaga dama shine zaka yi ko abinda kai ka fahimta amma abinda wani ya fahimta kuskure ne aka gaya maka kai ba zaka karba ba wannan shine girman kai Allah ya tsare mu a ƙarshe muna fahimta a cikin wannan ayar cewa ko addu'a aka yi ba kowa Allah ke karban nasa ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin sannan ibadar da muke yi din nan ba kowa ne Allah ke karban nasa ba saboda wannan ai idan karraba qurbanan kowa ma yayi nasa ibadar ba kowa ya kawo sadakan ba amma don kai sallah dole ne Allah ya karba sai in kana da takawa Allah yake karba don ka ba da sadaka dole ne Allah ya karba sai kana da takawa Allah zai karba don kai azumi dole ne Allah ya karba sai kana da takawa Allah ya karba haka aikin hajjin ka haka duk wata ibada saboda dukkan su sun bayar kowa yayi aikin amma kuma zuciya ake aga waye mai takawa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin shi yasa yazo a cikin akan Abu Dharr Allah ya kara yarda gare shi yake cewa da a ce ina da tabbacin Allah ya karba mun sallah kwaya ɗaya daga cikin sallolin dukkan nayi yace da yafi mun duniya da abin da ke cikin ta amma yace bana da tabbacin Allah ya karba saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu minal muttaqin Allah yana karba daga wurin masu takawa a takawa ha kuna ji takawa kuma a zuciya take ina da ita bana da ita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine ya san wane ne yafi takawa don haka kada mutum ya ruɗu da cewa ya aikata a'a yafi damuwa da cewa shin yana da takawar da Allah zai sa Allah zai karbi abu kuma da takawa ne ake gane ranking din mutane a duniya inna akramakum inda Allah asqaku wanda yafi takawa shine wanda yafi girma a wurin Allah an fahimta muje ala rabba
la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiy ilayka liaqtulak
na'am
إني أخاف الله رب العالمين
نعم
إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء
in basabta ilayya yada idan kai da zaka mika hannunka ka shimfida zuwa gare ni litaqtulani don ka kashe ni ma ana bibatin yadi ilayka liaqtulak ni ba zan shimfida hannuna gare ka don in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni kan ina tsoron Allah ubangijin talikai inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik ni ina so ne kawai gari da alhakina da alhakinka fatakuna min ashabin nar sai ka kasance daga cikin yan wuta wadalika jazaa'u zalimin wannan kuwa shine sakamakon azzalumai shi habib ya ci gaba da ce masa la in basatta ilayya yadak ay la in madatta yadaka ilayya idan da zaka mika hannunka da niyyar zaka kashe ni ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtula ni bazan rama ba kuma ni kan bazan kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ba wai dan bazan kashe ka ba don bana da karfi ba wai don bazan kashe ka ba don ni ma bana son auri wannan din ba wai bazan kashe ka ba don saboda kafi ne karfi ko kafi ne damar kisa a'a abin da yasa bazan kashe ka ba shine ni ina tsoron Allah ne ba kai nake tsoro ba inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik ni bima'ana inni uridu an tarji'a bi jarimati qatli wa ismika alladhi takabtahu qabla qatli ina so ka tara laifuka na ka dauki alhakina sai zama dun laifin da na dauka tunda ka kashe ni ya zama kai zaka kwashe min damuwa sannan kuma ga kuma naka laifin da naka laifuka na rayuwarka sai ka hada fatakuna min asabin nan ka je ka fada wuta ina maka wa'azi kar kai haka don zai kai ka wuta wadalika jazaa'u zalimin Allah yace wannan shine sakamakon azalmai kuwa duk wanda ya aikata laifi na kisa to lalle ya shiga cikin azzalumai kuma sakamakon sa shine wuta abinda muke fahimta a cikin wannan wurin shine shi Habil ya ce koda kai niyyar kashe ni ni bazan kashe ka ba wannan ya nuna mana cewa a musulunci kullum ka zama din ana maganar cuta ne gara a ce an cuce ka a maka dariya akan a ce ka cuta a maka tafi a maka ihu kullum koda za a maka ele ne gara a ce kai aka cuta akan a ce kai ka cuta koda mutane za su ce kai ne gwani kar ka cuce wani shi yasa shi yace ni bazan kashe ka ba gara kai ka kashe ni ka dauki alhaki
don haka wanda yana nuna cewa a musulunci yana son mutum ya zama yana da hakuri da kamewa akan kada ya aikata kisan kai duk iya gurgurun yanda zaka iya ka kame kanka kada ka yadda jinin wani ya zuba sakamakon ka sanadiyar ka koda da kuskure ne kai iya kokarin ka kada kuskuren ya faru ka toshe duk hanyoyin da za su iya sa kuskure ya faru irin da kisan kai ta hanyar ka ballantana kuma ganganci wannan dalilin ne yasa ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya wa Usman ibn Affan cewa kashe ka za a yi amma kai hakuri don ka Usman ibn Affan Allah ya kare yarda gare shi
amin
lokacin da aka zo kashe shi mutanen da suka shigo kashe shi suka zo suka same shi sai waɗansu suka zo sun yi ta kawo shabba daga cikin sahabbai da abokansa akan za su kare shi yace kada a sanadiya ta aje a kashe mu kar a zubar da jini muni domin in kun zo makami suka dauka kuma kun dauka za a kashe mutane da yawa gare zama victim din mutum ɗaya ne in suka kashe shi kenan sun huta shikenan ni magana ta ta kare amma kuma su ma abin da suke bukata sun kare shikenan ba za su kashe wani ba amma in kuka ce za ku yi retaliation to zai zama kuma za a yi kashe-kashe da yawa ni ko bana so a zubar da jini ballantana wani ma kar ya kashe wani ballantana ne karama sai zauna abin sa har suka kashe shi bai rama ba sannan abu na biyu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa akan ya zama in za ku yi kisa wani yana neman ya kashe ka yana magana akan wato yanda malamai suka fassara shi akan abin da ya faru na fitintunin da suka faru a lokacin sahabbai yace gara ka hakura a kashe ka akan ka kashe wani yace kun ka khayr ibn adam ka zama kamar mafi alherin ɗayan adam guda biyu ne wai mafi alherin shine Habib yace ka zama kamar sa kai ka hakura a kashe ka yafi maka akan a ce kai ka kashe an fahimci wannan abu na biyu da muke fahimta a cikin wannan shine shin wannan yana nufin cewa in mutum ya zo kashe ka sai ka tsaya salala sai a kashe ka sai ka zama kamar doya ko dankali a sassara ka shin wannan yana nuna cewa musulunci bai zo da self defense ba shin yana nuna cewa musulunci bai zo da nuna mutum shaja'a da cewa kada ka bari wato a tare munkar kar ka bari a kashe wani kuma kar ka bari a kashe ka ba eh lalle musulunci ya zo da wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yace ijma'i ne ma na malamin musulunci akan self defense in mutum ya zo sai kashe ka ka kare kanka koda ka kashe shi kuma baka yi laifi ba a wurin Allah lada ma ka samu an fahimta ko wannan abin da aka faɗa ko dai ya zama sharu man qablana ne wanda shi ba zai aiki a zamanin mu ba ko kuma ya zama shi abin da yake nufi kai kana nufin kashe ni ni kuma ba zan taba yin nufin in kashe ka ba sai dai kai ka kashe ni abin ka ni kan ba da nufin in kashe ka ma'ana ma ana bi basitu yadi ilayka li aqtula bima la abtadi qatla ni bazan yi kokarin fara kashe ka ba wannan saboda dalilin hadisin manzo Allah kusuran da ke cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai biyu suka fuskanci juna da kisa to da wanda aka kashe ya mutu da wanda yayi kisa dukan su suna wuta sai aka ce hadar qatil mun ga mun san hukuncin wanda yake kisa shi yana wuta amma wanda aka kashe kuma fa me yasa shi kuma yake wuta yace li annahu kana harisan ala qatli sahibi saboda shi ma ya mutu yana kokarin ya kashe wancan daka in dukan su sun yi niyyar kisa sai suka hadu to kaga ba mutum self defense kenan to wannan in aka kashe ka ka mutu dan wuta shi ma wanda ya kashe ka shi ma dan wuta ne an fahimta kaman kun je za ku yi fada kun yi niyyar fada wanda ya cire wuka wanda ya cire wuka ba haka matasa suke yi ba ko su sha kwaya su ce a je a buhu sannan wanda duka ga irin wannan shine wanda zaka ga yana da saurin ma abu kai ka ji ya ce zan kashe ka yana fadan kalman kisa a wurin sa kamar wani abu ne mai sauki zan kashe to wannan dabi'a ce ta wancan mutum shi ya fara wannan la'aqtu lannaka ba dabi'a ce ta mutanen kirki ba duk wanda zaka ji kalman kisa a bakin sa ba da wuya kawai ya mai da rabin mutane kamar na kiyashi to in mutane suka yi haka in sun mutu duka da mutane amma a maganar da aka yarda da shi a hadisi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Hurairah yace wani yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah yace ya kake gani idan wani yazo mun yana so ya bace dukiyata da karfi sai annabi yace sai wannan yace bashi annabi yace karka bashi ba kai sai gubi kane ni kudin ka ba yace in yazo yace kawo kudi money gudi yace no money sai yace ya rasulullah ara'aita in qatalani yace ya rasulullah in ya cire makami da ni zai kashe ni don ya kwace annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqatil butaima kai kokarin kai ma ka kashe shi don ka tsare dukiyar ka sura bawo Allah yace ya rasulullah fa in qatalani yace in ya kashe ni fa sai yace fa anta shahid kai mutuwa shahada yace fa in qataltuhu inni na kashe shi fa sai yace fa huwa fil nar ka kashe dan mutum wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari da muslim sanan hadisin kuma da yake cikin jami'u tirmidhi da abu dawud da nasa'i wanda albani ya inganta shi a cikin irwaqul qalil manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kokarin tsare dukiyarsa yayi shahada wa man kutila duna irdihi fa huwa duna ahlihi fa huwa shahid kana kokarin kare iyalinka mutuncin matarka sai aka kashe ka kai shahada ko darka ko mahaifiyarka ko ta danginka an gane ko kuma man kutila duna dinihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan addini shi ma yayi shahada yace man kutila duna damihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan jinin sa yana so ya kare kansa kar a kashe shi shi ma yayi shahada don haka wanda ya nuna mana cewa a musulunci mutum ba zai tsaya haka kawai bagar a kashe shi ba ranka bai da arha yana da tsada to kai kokari ka kare kanka idan aka kashe ka kai shahada idan kai ka kashe kuma ka kashe banza ka kashe dan uwa kamar ka kashe kare ne an fahimta ko shi yasa a musulunci ko da a islamic criminal law akwai defense akwai abin da ake ce self defense yana aiki a musulunci kamar yadda kuma ya tabbata a cikin dokoki na conventional law a constitution din Nigeria section 33 ya tabbata da cewa duk wanda ya kashe wani ta dalilin self defense shi ma wannan yana da defense ba abinda za a ba amma in ba haka ba to karka yadda ka taba wani to amma wannan self defense in kaga zaka iya ne ba akan dukiya kenan nake gaba akan abinda ba zaka iya ba aka ce kawo kudi kuma baka da makami baka da abinda zaka iya ba zaka iya kashe shi ba yana da makami ya nuna maka bindiga to kai kudi ka bashi kawai ka zauna lafiya in Allah ya da Allah zai baka amma kaga zaka iya yana da bindiga yana nesa ko zaka yi tashi sama ko zaka yi irin na film ka san inda zaka yi in zaka iya ka samu ka kashe shi kai amma in ka ga ba zaka iya ba an nuna maka bindiga to an yi irin haka da yawa kuma an kashe mutane sai ka dauki dukiyar ka bashi nan manzon Allah yana ga maka abinda in zaka iya ne ba yana ce maka dole bane jama'a an fahimta muna fahimta daga cikin wannan aya cewa idan mutum ya kashe wani to zai dauki laifin wancan shi yasa yace inni uridu an tabu abi ismi wanda ya tabbata a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane mutumin da ya zalunci wani ta hanyar kashe shi an jira na kiyama za a dauki laifin wancan din sai a dora masa to kaga ya nuna cewa inni uridu an tabu abi ismi mutum zai wayi gari da laifin wani idan ka kashe wani to duk zulubin da ya tara kuma yana kanka banda zulubin kashe shi kenan banda naka zuluban sannan wani ya nuna mana cewa wanda ya kisa kai yana cikin wuta fa takuna min ashabin nar sai ya kashe wuta inda kai kisan kai sai kashe wuta wani irin kisa ne ake shiga wuta shine zalimin shi dalika jazabu zalimin shi muke fahimta na gaba kisan kan da shari'a ta yarda da shi shi baya sa a shiga wuta me yake iya halatta a kashe mutum a musulunci zamu zo muji kadan a cikin ayar da take gaba Allah rama mai Allah yace
fa tawat lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
فطوعت له نفسه قتل أخيه سيرنسا يريا متى شوى يكشي تنقوانسا فقتله سيكو يكشيشي فأصبح من الخاسرين سيوى يقليد كتكين ما سوى سارا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض سيألا يا أيكودا وتحنكاكا ونحنكاكا ينا تونو أتكين كتا ليريه كيف يواري سوءة أخيه دون ينونا متى يدى زي ستر شيغا ورنقوانسا قال yana haka yana cewa ya wailata ajantu an akuna mithla hadha alghurab ya kai cuna yanzu ni na gaza in zamo kamar hankaka ma fa uwariya sau'ata abi in san yanda zan iya sutunce gawar dan uwana fa asbaha minan nadimin sai ya wayi gari cikin masu nadama fa tawwa'at lahu nafsu ay fa tawwalat lahu nafsu wa zayyanat lahu nafsu wa hayya'at lahu nafsu zuciyarta sai ta gina masa cewa an yaqtula akahu cewa ya kashe dan uwan sannan fa qatalahu bima na fa ata'a nafsahu sai bi waranta sai ya kashe shi ubangiji ya ce mana an kashe shi ne abinda nake faɗa da zuciya ya kashe shi ya kama shi ya shake shi ya cakka masa Allah bai ga mana ba shi ne muhimmi muhimmi shi ne yayi ne ya kashe shi fa asbaha min al-khasidin sai ya asara usran ad-dunya wal akhirah asara duniya da lahira duk wanda ya kashe wani dole sai yayi asara duniya da lahira kuma dole sai yayi nadama kuma dole sai ya ga sakamako tun a duniya jinin mutum yana da tsada kwarai da gaske sai Allah ya ce da aka yi haka fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardh bima'ana fa arsala Allahu ghuraban yabhasu fil ardh wato sai Allah ya turo da hankaka wanda yake tono a ƙasa bima'ana yambutu fil ard abunna yahtiru fil ard hufra yana tono a cikin ƙasa liyuru yabu kaifa yuwali sawata akhi dan ya nuna masa yanda zai suturce dan uwansa bima'ana kaifa yadfanu jusmana akhi ya zai binne wannan gawar halka kai haka ya binne shi kuma sai zo yana nadama yana ce ya kai cuna a ajasu an akuna mitra hadal zurab yanzu har hankaka ma ya fili basira ban san yanda ma saboda kawai ya rikice wannan shine sakamakon kisan kai ka kashe kuma hankalinka ya kwanta fa asbaha minan nadimin sai ta nadama muna fahimta a cikin wannan cewa zuciyar mutum innan nafsa la amaratun bisu shi yasa Allah ya ce fa tawwa'at lahu nafsu duk wani aika aika da mutum zai iya yi zuciyarsa ce take iya sashi wannan wannan zuciyar ga ta yar karma amma duk wannan gangan jikin ita take regulated in tai kyau kai ma kai kyau in tai muni kai ma kai muni wannan gangan jikin duk ba shi bane wannan dan karamin abun da yake cikin da yake cikin jiki da yake cikin kirjinka wanda ke watsa jini wallahi shine gaba ɗaya kai din an gane ko gaba daya dan adam shine wani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi don haka wannan yayi kisa kuma zuciyarsa ce ta sashi don haka jama'a mu yi hankali da zuciyar mu kada mutum ya bi zuciyarsa shi yasa Allah madaukakin sarki yace mana kada mu yi mata da'a fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa kada ka bar zuciyarka ka hana ta abinda take so ka bata abinda take bukata kullun ina ga mana bambanci tsakanin so da bukata abinda kake so shine abinda zuciyarka ta bangaren hagu yake sa ka abinda kake bukata shine abinda zuciyarka na bangaren dama ke bukata kowa a cikin zuciyarsa akwai bangaren alheri akwai bangaren sharri kowa a cikin mu kuma haka sai ka hana wannan din mutum ɗaya ne kawai a cikin mu wanda aka cire masa bangaren shaytan a ciki shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro dan shekara 6 kamar da Anas ibn Malik ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karami sun fita wasa da yara sai mala'ika Jibril ya sauko ya ja shi ya koma da shi gefe ya kayar da shi ya sa abin nan ya tsafi kirjin sa ya ciro zuciyarsa ya wanke zuciyar nan ya cire bangaren shaytan din ya jefar ya mayar da ita ya ajiye ta a gurbin ta bayan ya wanke ta da tasa wanda take dauke da ruwan zamzam
ya dauri ya kinki Anas ibn Malik yace har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya din ya bude kirjin sa muna ganin alamar dinkin wannan sajin farkon har sajin kenan da aka yi a duniya amma malaika jibril ne wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni da kai duka muna da wannan gurbin shedan to sai kai kokari ka yaki abin ka hana amma haka kawai kyauta ka bar zuciyarka to za ta yi abin da take so ka hana ta sai dai ka bata abinci shine abin da take bukata Allah ya sa mu dace muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa maganar da banu Isra'ila suke faɗa ko kuma wasu malamai ma daga cikin malamai har al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yana da cikin su suka faɗa kuskure ne cewa wannan labarin ba ƴaƴan annabi Adam na cikin sa bane daga cikin banu Isra'ila ne wannan ayar ta nuna ba haka bane kamar yadda Imam Muhammad al-Abdul Shankiti yake faɗa cikin tafsirin sa yace wannan ayar da aka ce yabhasu fil ard da Allah ya turo hankaka dan ya koya masa yadda ake binne mutane a cikin mutanen banu Isra'ila a ce har zamanin amma ba su yadda ake binne mutum ba mutum ne suka mutu yace dole lokacin da ba a taba ganin mutuwa bane ba sai yadda ake binne mutane ba shine ƴaƴan annabi Adam na cikin sa wannan magana kuma huwa kamar kala rahmatullahi ta'ala alayhi sannan wannan ayar tana nuna mana cewa ashe haƙƙi ne na mutum in ya mutu dole a binne shi wannan ƙasar ita ce asalin gidanmu na ƙarshe alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata da kuna da rai da kun mutu wannan ƙasar ita ce makomar Allah ce kuma summa amatahu fa akbaraku dole ka mutu kuma dole ka shiga kabari min khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ita aka halice mu daga cikin ta zamu koma kuma daga ciki zamu tashi haka mutum ya mutu dole ne abin da shi wajibi ne bayani akan hukuncen binne mutum da hukuncen mutuwa da hukuncen da suke da alaka da wato janaza wannan sai mun zo aya wata bin munasaba da wannan mashigar amma dai a yanzu dai abin da muke faɗa shine wajibi ne din mutum ya mutu haƙƙi ne faradi ne na kifaya din wasu sun ya sauka akan wasu in baka ba duk mutanen gari sun yi sako idan dai aka samu wani ya mutu aka bar gawansa yana wari wa mutane na farko warin zai cutar da mutane ya kawo cuta sannan kuma alfarmar dan adam ta wuce a bar gawarsa haka ba abin ne ba don haka wajibi ne a binne shi wanda za su kafi haƙƙi akan binne shi ne ɗan uwansa sannan sai kuma sauran mutane an gane ko sannan haƙƙi ne na musulmi su binne musulmi haƙƙi ne na waɗanda ba musulmi ba kuma su binne wanda ba musulmi ba amma musulmi yana iya binne wanda ba musulmi ba idan ya zama na cewa ya zama masa lalura saboda dole a binne mutum don kare ya zama cuta koda ba musulmi bane za a tone rabi ne kawai a sashi a cikin azzuke kamar da hadisin Abu Dawud ya nuna lokacin da Ali ibn Abi Talib babansa ya mutu ya ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce ka je ka tone rabi ka rufe shi don haka idan ya zama maka lalura ba wanda zai yi sai kai haka amma ba za a yi masa abubuwa irin na musulmi a wajen binne shi ba an fahimta ko kuma ba za a binne shi a makabartar musulmi ba musulmi kuma ba za a binne shi a makabartar da ba na musulmi ba sannan kuma muna fahimta a cikin wannan ayar cewa wato nadama tana yin amfani ne a lokacin da ya kamata ya amfani wannan mutum yayi nadama fa asba min al-nadim Allah ya ce yayi nadama amma nadamar ta masa amfani bata masa amfani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kashe rai har duniya ta nade duk wanda ya kashe rai sai wancan dan annabi Adam wanda ya fara yin kisan kai din nan sai ya samu kamashin laifin kisan kan da wannan ne kaga na aya jawa kansa bala'i saboda shine koya wa mutane yace li annahu awwalu man sallal qatl domin shine wanda ya fara sunnanta wa mutane a duniya kisan kai don haka duk wanda ya kisan kai wancan sai ya samu alheri yanzu mutum nawa aka kashe a duniya shi yasa dan uwana ka ji tsoron jinin dan adam duk wanda ka kashe a sanadiyarsa ko a sanadiyar koyi da kai wani ma yayi haka ko a sanadiyar bin umarninka ko karkashin jagorancinka mutane suka yi ta kashe duk wanda aka kashe yana kanka bayan kuma laifin wancan shi ma ba za a bashi nashi laifin sannan kuma za a baka daidai gurgudu abin da aka bashi sai a kara maka Allah ya tsare mu amin jala
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
الله يساك على الخير من أجل ذلك saboda wannan abin da ya faru katabna ala bani isra'il sai muka hukunta akan bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafs cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da wata rai ba aw fasadin fil ardi ko kuma ba tare da wata barna a bayan kasa da take iya wajabta kisa ba fa ka annama qatala an-nasa jami'a to kamar ya kashe dukkan mutane ne wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a wanda kuma ya rayar da wata rai din to kamar ya rayar da dukkan mutanen duniya ne wala kad ja'atum rusuluna bil bayyinat subanu isra'il don ka gane alaka tsakanin wannan waɗannan ayoyin da magana akan banu isra'il subanu isra'il lalle manzannin musu zo zuwa gare su da hujjoji mabayyana summa inna katiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun sa'annan sai dai kuma da yawa daga cikin su bayan hujjoji sun zo musu a bayan kasa su masu wuce gona da iri ne su masu laifi Allah ya ce abin da ya faru din nan bi ma'ana bi sababi martakabahu ahadun lay adam min al jarima wannan laifin da wancan ya aikata nan katanna ala bani isra'il ay shara'na alaihim muka wajabta wa bani isra'ila muka sa ya zama doka daga yanzu annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs bi ma'ana man asaba nafsan muharramatan duk wanda ya kashe rai wanda aka haramta kashe ta fa ka annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe duk mutane wa man ahyaha bi ma'ana wa man imtana'a min qatliha duk wanda ya kuma ya tsaya bai kashe wani ba ko kuma yayi kokarin ceton ran wani fa ka annama ahya an-nasa jami'a kamar ya rayar da duniya ne gaba daya saboda ai sababi ne in ka kashe wani sanadiyar wani shi kuma in ka kashe wani wani ma ya kashe wani wani gare rama ai haka to zai zama duk duniya za a yi ta kashe mutane kenan sannan kuma in kai ka tsaya baka kashe wani ba wani ma ya tsaya bai kashe wani ba duk an tsaya haka to ko rayar da duniya gaba daya kenan shine Allah yace su banu isra'ila ja'atu mursuluna bil bayyinat bil hujajil wadiha wal barahinil qati'a hujjoji sun zo musu thumma inna katiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun ay la mutajawizuna al hudud suna ketare haddin Allah duk abinda Allah yace ayi nan sai su yi ca abinda Allah yace kar ai sai su aikata abinda Allah yace ayi kuma sai su ki a cikin wannan aya muna fahimtar cewa idan mutum ya kashe rai daya to kamar ya kashe mutanen duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannunsa a ce duk duniya ta tashi yafi sauki a wurin Allah sama da ka kashe mumini guda ɗaya sannan kuma in mutum ya rayar da duniya ya rayar da mutum ɗaya to kamar yana rayar da duniya ne ka taimaka mutane su rayu kada ka taimaka wajen mutane su abin nan ka kauda rayukan mutane a duniya sannan kuma muna fahimtar cewa abin da yake iya sawa a kashe mutum a duniya shine abubuwa guda biyu ko ya zama shi ma ya kashe wani ko kuma ya aikata laifin da yake iya wajabtar da kisa bi ghairi nafsin ya zama ta hanyar kisasi kenan aw fasadin fil ardi ta hanyar wato aikata laifi mimma yujibul qatl wanda zai iya sa a kashe wani a kashe mutum kamar kafirci da shirka Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kamar kuma wato laifuffuka na kamar fashi da makami wanda shine abin da zamu ji a cikin darasin mu na gaba kamar kuma laifuffukan da suke iya kama da wannan wanda suke iya sa a ce a yanke mutum hukuncin kisa in dai mutum ba haka ba bai cancanci kisa ba to aka kashe shi to ko dai ya zama ayyuka in aka yi haka lalle kamar an kashe duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rabb mutum musulmi baya halatta a kashe shi sai dai da ɗaya daga cikin uku, ko ya kashe wani, ko kuma ya zama cewa ya zama wato wanda ya taba aure kuma yayin zina, ko kuma mutumin da ya ridda. Kaga waɗannan guda biyu suna cikin al-fasadin fil ard. Na farkon kuma yana cikin man qatala nafsan bi ghairi nafs, ya zama cewa an-nafsu bin nafs ta hanyar kisasi kenan. Duk wani abin da ka san za a iya kashe mutum akai kana iya kiyasi, yana iya shiga cikin al-fasadin fil ard ko ya shiga cikin bi ghairi nafs. Shi bi ghairi nafs ne ta hanyar kisasi in wani ya kashe mutum. Don haka dai wannan darasin yana nuna mana girman rayukan mutane da kuma darajar wato alfarmar ran mutum da jinin sa. Sannan wannan darasin yana nuna mana illar da hasada take da shi ga dan adam. Sannan kuma wannan darasin yana nuna mana tsananin kishin namiji yafi tsananin kishin mace. Mata, Allah ya saka muku da alheri. Mace ce za ta iya hakura kamata kishiya daya, kamata kishiya biyu, ka sake mata ta uku, su zauna su hudu, kuma su zauna a gida daya, kuma suna cin abinci tare, wata bata sa wata guba ta mutu ba. Masha Allah ya saka muku da alheri da hakuri. Kuna hakuri da mu, mun san ba ku so, amma Allah ya ba ku lada. Sannan wannan kuma ya nuna mana cewa da namiji a sanadiyar mace yana iya mutuwa kuma yana iya kashe ni. Wannan abin da ya faru ba akan mace ne, saboda ka soyayya tana da hadari kwarai da gaske. In zaka yi soyayya kai wanda zaka iya, shi yasa in zaka yi soyayya kai a inda za a soka. Shi yasa Annabi sai yace tazawwajul wadud, wanda suke son ku kuke son su. Kar ka je ka nemo wanda ka san ba za ta soka ba, ka zo ka kasa bacci, ka kasa cin abinci, kana jin haushin wani, kana jin haushin wani, a'a, ka debo daidai iya ruwa daidai ga wanda za ta soka. Har komin yadda kake a wani garin kai local champion ne, sai ka je ka nemi daidai da kai. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Lokaci ya cika, abinda ya zama daidai a cikin darasin nan Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.